Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abuce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigamar shirin namu na yau 17 ga watan Disamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi tsakanin labarai.
Ma'aikatan harkokin wajen Canada ta ce China ta baiwa jakadar ta Abuja damar ganawa da wani ɗan ƙasar Canada na biyu da ake tsare da shi ba bisa wani dalilan da ba a bayyana ba. Fadar White House kuma ta ƙara matsin lamba akan buƙatar ta na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin daƙile ƙwararren bakin haure. A kamar kuma ƴan awarin ƙasar ne suka yi kira ga shugaba Paul Biya da ya saki shugabannin su inda yana son zaman lafiya a ƙasar.
Kanin labaran kenan, hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta bayyana dalilan ta na ganawa da masu shafunan bayyana ra'ayi a dandalin yanar gizo. A wani yunkuri na inganta ayyukan cibiyar da muƙaddashin cibiyar ya bayyana cewa
mun ba wa jama'a dama yanda za su gaya mana yanda muka yi kuskure, yanda za su gaya mana kuma yanda za mu gyara.
Muna kuma da rahoto kan wani hari da aka kai a ƙauyen Gudumbali na jihar Borno, sai kuma shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel, shirin da ke haska fitila kan abin da ya shafi keta doka ko taka hakkin talaka ko kuma ƴancin ƴan ƙasa. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum, da ga cikin labarai ne karatu Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar harkokin wajen Canada ta ce China ta baiwa jakadar ta a Beijing damar ganawa da wani ɗan ƙasar Canada na biyu wanda aka tsare shi bisa wasu dalilan da ba a bayyana su ba. Jakadar John McCallum ya zanta da babban ɗan kasuwar Canada Michael Spavo a jiya Lahadi, wani biyu bayan da ya gana da wani ɗan Canada ɗin wanda shi kuma aka tsare shi, wato tsohon ɗan diplomasiya Michael Kovrig. Wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Canada ta fitar a jiya Lahadi na cewa jakadar McCallum zai ci gaba da kulawa da Spavo kana zai sake neman lokaci ya gana da shi. China ta kama mutane biyun ne bayan da 'yan sandan Canada suka kama babbar jami'ar kamfanin sadarwar China Meng Wanzhou a farkon wannan wata a birnin Vancouver bisa takardar sammaci da Amurka ta bayar a kamo ta. An dai riga an baiwa Meng Bailey, kuma tana jira kila za a mika ta ga Amurka domin a yi mata shari'a akan take dokar takunkumi da Amurka din ta kakabawa Iran. Fadar White House ta ƙara matsin lamba akan batun buƙatar ta na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin daƙile ƙwararren bakin haure, ko da kuwa hakan zai yi sanadiyyar rufe wani ɓangaren harkokin gwamnati a cikin wannan mako. Babban mai bayarwa shugaban Amurka shawara akan harkokin bakin haure Stephen Miller ya faɗa wa labaran CBS cewa za su iya bakin ƙoƙarinsu su gina wannan katangan domin kawo ƙarshen matsalolin bakin haure. Da aka tambaye shi ko za su dakatar da kashi 25% na harkokin gwamnati ciki har da kuɗin ma'aikatan tsaron cikin gida da wasu hukumomi da ke karewa a tsakiyar garin Juma'a, sai Mila ya ce lallai za su yi hakan idan buƙatar hakan ta taso. Trump ya faɗa a makon da ya gabata, ya ce zai alfahari ya rufe gwamnati idan 'yan adawan Democrat suka ci gaba da rashin bada haɗin kai ga buƙatar $5 billion na gina katanga mai tsawon kilomita 3,200 akan iyakar Amurka da Mexico, wanda ma zai iya kai sama da biliyan 20. Democrat dai sun amince da a bada $1.3 billion domin ƙarfafa sha'anin tsaro akan iyakar a wancan shekara da ma bana, amma kuma babu batun gina katanga a ciki. Bayan sa'o'i 24 kacal da samun walwala da kuma komawa ga iyalansu, wasu da ake zaton mayakan 'yan aware da suke fafutukan ɓalle yankin masu amfani da harshen Ingilishi a Kamaru sun yi kira ga shugaban ƙasar Paul Biya da ya saki shugabanninsu, inda har yana son zaman lafiya a ƙasarsa. mabiya addinin Kirista kimanin 1000 ne suka yi addu'a a birnin Yaounde suka gode wa Allah da sako mutanen na yankin masu amfani da harshen English ɗin awalin Kamaru bayan mako guda da shi shugaba Paul Biya ya bada umurni ai musu afuwa mai magana da yawun mutane 120 da hukumomi suka sako su Joseph Cho ya ce suna roƙon Biya ya sako shugabannin su domin ai zaman lafiya.
We have leaders. If these people are released, things will be better. Like Sisiku and
Mike. Yace muna da shugabanni idan aka sako waɗannan shugabanni namu ko za a samu saukin al'amura. Mutane kamar su Sisiku da Mancho Bibixi wanda aka kama su saboda wannan batu. Mun dade muna tunanin yanda za a sako su. Inda ko an sako su da abubuwa ba za su tabarbare kamar yadda ake gani a daidai wannan lokaci ba. Waɗannan labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutum na biyar ya mutu a jiya Lahadi da raunin da ya samu a wani hari da aka kai wa wata kasuwar kayan Kirismeti a makon da ya gabata a Strasbourg na Faransa. Ofishin masu shigar da kara a Faransa sun ce mutumin da ya mutu dan kasar Poland ne. Dan uwarsa ya bayyana sunansa a shafin Facebook da Bato Pedro Orent, mai shekaru 36 da haihuwa dan wato yankin Katowice. Mutane hudu suka riga suka mutu kana wasu 11 kuma suka jikata yayin da wani da aka gano da suna Sheriff Chikat ya bude wuta akan a cikin wata kasuwar sayar da kayan Kirismeti da ta shahara a duniya a tsakiyar birnin Strasbourg a ranar Talata na wancan mako. Waɗanda suka shaida al'amarin ne suka kinkisa wa 'yan sanda cewa akwai wani da sunansa ya yi daidai da bayanin da suka bayar na wanda ya buɗe wutan ko kuma maharin kenan da ake kira Chakat a wata unguwa da ya tasa a ciki da ke kusa da Strasbourg. Yayin da 'yan sanda suka tunkare shi sai fara buɗe wuta a kan su 'yan sandan, to nan ne fa 'yan sandan suka buɗe masa wuta suka mai da martani suka kashe shi a gurin. Shugaban Sudan ya kai ziyara a Damascus lamarin da ya kai shi ga zama shugaban kasar Larabawa na farko da ya fara kai ziyara a Syria bayan wato tun lokacin da kasar ta fada a cikin yakin basasa shekaru 8 da suka shuɗe. Kamfanin dillancin labarin Syria Sana ya ce shugaban Syria Bashar al-Assad ya tarbi takuran aikinsa Umar al-Bashir a filin saukar jiragen sama a jiya Lahadi. Galibin kasashen Larabawa dai sun rufe ofisoshin jakadancin su a Damascus kuma sun yi tir da yanda Assad yake amfani da karfin soja akan jama'arsa da kuma rashin bada haɗin kai ga tattaunawar zaman lafiya. An kuma fitar da kasar Syria a cikin kungiyar kasashen Larabawa a duniya mai membobi 22 sai dai babu wani dalili a hukumance akan wannan ziyaran, amma Sana ya ce shugabannin biyu sun tattauna akan ci gaban yankin da ma kasar Syria.
So a gaida Baba Yakub Makeri da karanto labarai. Madalla bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Barnan Najeriya inda rundunar tsaro ta fitar da sanarwai biyu masu karo da juna da ya shafi aikin asusun tallafawa kananan yara a yankin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Haruna Dauda biyu ya hada mana.
Rundunar sojan Najeriya na operation lafiya dole ta ce wasu yan kungiyar Boko Haram sun shiga Boltu a matsayin masu bada agajin gaggawa dake garin Gudun Bali a arewacin Borno wanda ya sanadiyar mutuwar jami'in soja guda da kuma raunata wani gudan sakamakon ba ta kashi da suka yi da maharan. A ranar Juma'a ne dai waɗannan maharan suka kai wannan hari a lokacin da suka yi wannan shigan Boltu da kuma suka yi amfani da wannan dama kan yadda ake raba kayayyakin agaji a yankin Gudun Bali. A sanarwar da mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan Najeriya na operation lafiya dole Kanal Onyema Nwachukwu ya sauya hannu kuma ya aikewa manema labarai ya ce waɗannan mahara sun shigo ne cikin wata babbar motar ɗaukan kaya a tsakanin garin Gudun Bali da kukawa wanda jami'an sojan nasu suka maida musu martani kuma suka kashe da dama a cikin su, sai dai ya ce an lalata musu wasu daga cikin motocin su. Ya ce rundunar ta gano gawakin waɗannan mahara da dama da makamai da gurneti, sai dai wannan hari na zuwa ne a lokacin da rundunar sojan Najeriya na operation lafiya dole ta zargi asusun tallafa ga kananan yaran Majalisar Dinkin Duniya da ke aiki a Sierra Leone maso gabacin kasar da cewa tana daga cikin wanda suke kawo cikas wajen yaki da yayin kungiyar Boko Haram din, har ma da cewa tana horar da wasu ma'aikata da za su zama ƴan leƙen asiri kan yadda jami'an sojan ke gudanar da aikin su. Na haka bata yadda da aikin da asusun tallafa kananan yaran ke yi a wannan shiya ba, bayan kusan awanni 7 da fidda wannan sanarwar ne dai sai rundunar ta sake fidda wata sanarwa na daban inda ta janye batun nata, tana mai cewa bayan ganawanta da manyan jami'an asusun tallafa kananan yaran da ke shiya a Arewa maso gabacin Najeriya, rundunar sojan na Operation Lafiya Dole ta janye wannan batun cikin amincewa da asusun tallafa kananan yaran, wanda ta jigin dawa asusun tallafa kananan yaran sharuɗa cewa ya kamata su dinga sarar da su duk lokacin da za su horar da ma'aikatan da suke doka, kuma su dinga kokarin aiki da jami'an tsaro hannu da hannu. Na haka mun janye wannan dakatarwa na tsawon watanni uku da muka ayyana a farko, a cewar jami'an sojan kasar. Haka zalika rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole ta yi jinajin wasu manyan jami'an sojan ta su 19 cikin 23 da aka ji su rasa rayukansu a wani hari da aka yi na ranar 18 ga watan Nuwamban wannan shekara a garin Metele da ke jihar Borno, inda ya jinajin waɗannan mutanen ne tare da halartar wasu daga cikin iyalansu da kuma mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Muhammad Durkwa da Major General Lamidi Adeosun wanda wakilci babban hafsan sojan kasar na Najeriya wato Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai. Ko a jiya zamanance ma sai da wasu da ake zaton ƴaƴan kungiyar Boko Haram din ne suka kokarin kutsawa cikin garin Maiduguri wajen bangaren da ake kira Molai, kuma shi ke bayanai na nuni da cewa jami'an soja sun fatattake su, sai dai mutanen da ke wannan yanki sun fice daga wuraren. Ga ma dai abin da wani mazaunin wannan anguwa shi da mun tawaye taro.
Muna
jin harbe harbe
da muka tashi an
ce kowa
ya gudu, ga su nan sun yi suna fafata da sojoji.
To ku
ya fi gani
ku mazauna wannan wurin?
Ma da wannan kai makasan ya yi gudu muka yi. Mun gudu gaba ɗayan mu gaba ɗayan su ma yaran su ma ba da yanzu ba sun da ma da yaran su kanana ba sun yi suke ba ba sa nan ka kuma sun fita yaran nan sun fita. Da yamma kusan karfe 4:45 da jira ka. Akwai wanda ya bani nan da sa. Na yi masa magana ya tura mana sojoji an da ya saka masa kusan sojoji ne sun boko 23 ya tura yanzu nan mun tura sun yar da su kuma mun ji labarin akwai waɗanda suka fita da mafai da safe wannan dan baka labari. Sai na Abdullahi bin Tumur mun gode masa da nuna fara kiran shi da minti 10 sha na kira shi kafin minti 5 insha Allah sai ga kuma sai maka tsakani da Allah.
Yanzu hakan dai akan ga motocin yaƙi da dama na cigaba da shigowa cikin garin Maiduguri dan kokarin tunkarin waɗannan ƴaƴan kungiyar Boko Haram, da wasu bayanai ke nuni da cewa suna nan ake wai da biranen Maidugurin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla makatashin shugaban hukumar da ke yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa a Najeriya Ibrahim Magu ya yi wata ganawa da masu shafukan bayyana ra'ayi a yanar gizo wato bloggers a Turanci da sauran masu amfani da kafofin internet inda suka tattauna kan ayyukan hukumar. A cikin hirarsu da wakilin Musala Shehu Ashaka, shugaban EFCC din ya ce tattaunawar za ta taimaka wajen fahimtar juna tsakanin hukumar da mawallafan da kuma samun shawarwari akan hanyoyin inganta aikin hukumar.
Abin da yasa kaga muka taro kowa nan musamman na social media yake da cin hanci da rashawa, abu ne wanda yana son haɗin gwiwan dukkan jama'a a bayyana ma jama'a yadda za a ci gaba, yadda za su ba mu haɗin kai don mu ci moriyan abin da muka sa gaba.
To ganin cewa sun yi maka tambayoyi da dama, ka ba kowa dama ya yi tambaya ya gaya maka ko abin da yake burge shi da hukumar ta ko kuma matsaloli, kamar yaya ka ji ne a ƙarshen wannan taro?
Ah, yana da kyau, wato mun ba wa jama'a dama yanda za su gaya mana yanda muka yi kuskure, yanda za su gaya mana kuma yanda za mu gyara. Za mu ci gaba da wannan irin meeting nan from time to time don mu zauna mu tattauna abubuwan da aka yi, kuma idan yaƙi nan ba a yi yanzu ba kamanta.
Hukumar ku tana ta faɗan nasarori da ta samu, a wani lokacin an je kotuna kuma sai kalla an kori ƙarar, ba ka ganin kamar matsalan daga cikin gida ne ko ba ku yin bincike ne cikakken bincike?
Matsalan tana ko'ina. Yana yiwuwa wasu kesi din kila binciken bai samu abin nan ba, amma mostly kesi nawa ne muka yi? Ba fi kesi fudu uku bai kai fudu ba ma maximum case da muka yi losing duka kuma muna kan appeal so ka san mu iyakar mu mu bincike inda ya kamata kuma sai mu kai kaman shari'a to kaga ba mu da control a nan shari'a din duk yanda suka dauki yanda muka abin nan kenan so ba mu da control amma na tabbatar maka za mu natsu mu bincike na kwarai na gari saboda mu samu abin nan kuma duk lokacin da kocin da aka yi aka samu kuskure mukan zanna mu mu nazari akai mu san yadda za a yi wasu gyare-gyare
shugaba Buhari na ba ku goyen baya wajen yin wannan yaki da cin hanci da rashawa
ai shi yasa muke yakin wallahi shi yasa muke yar kana ganin muna ba da riba rayana shi yasa nace maka in ba a yi yanzu ba za a gyara nan ba kuma za mu yi nasara
ashe gari ɗan da ɗan sanda da jama ba ta tashi yanzu ɗan sanda su kama shi in ya yi ba a duke na shi don kuma ba mu ta a su kulle shi dawa ya ban yi taɓar da za a sosai su da ai na san ku ɗan sanda na ka da mutum ga aiki ne ji ko ban da taɓar da za ta yi kuma yadda sanin su kama ka kuma sai na kilasta sai na mu guda su gane ka.
To har yanzu kuna tare da shafin sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC za ku iya garzayawa shafinan mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter domin yin tsokaci kan waɗannan rahotanni da ma sauran rahotanni da muke gabatarwa. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Yayin da muke kan batun shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na kurmata duk wani da ya saci dukiyar al'ummar kasa, shirin da aka samar domin karfafawa 'yan Najeriya kwarin gwiwa fitowa sanar da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa, duk wasu ayyuka da suka shafi boye kudade da saci-saci da yiwa kasa zamba. Kan wannan batu mun kawo mu korafin wasu 'yan Najeriya guda biyu da suka yi kirarin sun kurmato maƙudan kudade amma haƙinsu na kashi 5 cikin 100 da aka yi alƙawarin baiwa duk waɗanda suka samu nasarar kwarmata kuɗaɗen gwamnati da aka sace ba su samu ba. Za mu jingina wannan batu har sai mun shiga sabuwar shekara mai shigowa, inda da yardar Allah za mu ɗaura a daidai inda muka tsaya. A yau za mu fara waiwaye wanda masu iya magana ke cewa adan tafiya, inda za mu duba muhimman batutuwan da wannan fili ya takala a wannan shekara ta 2018. Filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu. Wasu daga cikin batutuwan an samu nasarar warware su, wasu kuma ana kan hanyar warware su, yayin da wasu har yanzu shiru kake ji domin ana zaton za mu yi shiru mu watsar da batun, wanda hakan ba gaskiya ba ne. Batun da filin ciki da gaskiya ya fara kawo muku a farkon wannan shekarar shi ne na ƙaryar samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baki ta Najeriya, wato immigration, a shekarar 2014, inda har aka kashe mutane masu yawa a wuraren da aka gudanar da aikin tacewa a Najeriya. Ga dai Malam Yahuza Ibrahim wanda ya mana bayanin abubuwan da suka faru a wancan lokacin.
Sunana Yahuza Ibrahim. Wato abin da ya faru ga shi wannan al'amari, akwai wani mutum da ake cewa Alhaji Lawan yana zaune a Airport Junction na Abuja. To muna zaune
cikin sunansa
Alhaji Lawan, ban san cikakken sunan shi ba, amma ana mai lakabi da Alhaji Lawan Bagoguri. Muna zaune a unguwa daya, sai ya nuna mana cewa yana da hudda da manyan mutane haka. Sai muka same shi da ni da wani malam Alha, nace muka ce da Allah ya taimaka mana da hanyar aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration. Sai ya ce to mu bari zai bincika mana. Da ya tafi bayan sati sai ya zo ya kira Malam Alha, shi Malam Alha sai ya kira ni, da ya kira ni sai ya ce to hanya ta samu, amma tsakani ga Allah su ana ba su na goro. Muka ce to, na je muka yi magana da su, muka yi roƙe su, muka yi roƙe su, suka ce a'a su abinda suka sani za su iya samar da wani aiki, amma sai an sallame su. Na ce to nawa ne abinda za a ba ku?
Su waye ne masu neman na goro?
Shi Alhaji Lawan, da shi Abubakar wani ɗan Yobe, da shi Aminu, ana ce mai Aminu Abubakar, yana aiki a Ministry of Education, yanzu yana da kujera auditor a wurin
wato tambayar da nake na gurin ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai an ba su ko kuma su waɗannan mutanen masu manyan mutanen ne suke so sai an ba su wani abu kafin su taimaka
su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki shi Aminu kenan Aminu Abubakar wanda yake aiki Ministry of Education ya zama Alhaji Lawan ya zama kamar agent nasa ne kenan to shine ya tsaya lalle su ga abin da suke ansa sai an ba su 250
naira
naira 250
200 ko 200
muka nuna muka roke su arziki a matsayin mu na ɗan ƙasa suka ce a'a su wannan hudda ita suke yi muka ce to a lokacin tunda mun riga mun sa kanmu neman wannan abu ba hanyar da muka iya sai muka amsa musu wannan magana da muka amsa musu suka ce to sai a kawo advance
sai a kawo wato kudin kashin alƙalami kenan advance
to kudin kashin alƙalami advance ni na ba da 200 akwai wani yaro Sagir Abdulrahman ya ba da 115 akwai Izra Dauda shi ya ba da 250 a bisa alƙawarin za su sama mana wannan aiki na immigration yawa a bisa wannan alƙawari da suka yi na immigration sai muka ce to in aiki bai samu bahwa sai shi Alhaji Lawan ya ce mana in aiki bai samu ba dole a dawo muku da kudinku ba ta yiwa in yi muku jagora kuma in abu bai yi ba a ce ba za a ba ku kudinku ba muka ce to shikenan tunda kai muna tare da kai muka dauki waɗannan kuɗi hannu da hannu shi muka ba sannan shi ya je ya kai mashi Aminu waɗannan kuɗi to da ya kai mashi kuɗi yau shekara ta kai uku kenan tunda aka kai waɗannan kuɗi aiki bai samu ba
lokacin da muka kawo muku wannan batun mun ja hankalin hukumar immigration domin ta nemo mutanen da suke amfani da sunanta wajen sayarwa mutane form na ƙarya ko karɓar kuɗaɗen mutane domin su ba su aiki a hukumar idan mai sauraro bai manta ba a wancan lokacin wannan filiya hira da Alhaji Lawal Bagoburi na takaita magana dai har yanzu akwai sauran kuɗaɗen mutanen a hannunsa kuma muna jiran binciken hukumar immigration don a tabbatar da adalci wajen hukunta masu laifi sai kuma bacin jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Kano inda suka shiga cikin unguwar gayawa da ke karamar hukumar Ungogo suka harbe wani magidanci mai suna Muhammad Ino mai kaji wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewa kuskure ne kuma suka kama hanya za su tafi sai iyalan suka matsa akan lallai sai sun dauke shi zuwa asibiti inda daga bisani ya rasu a bayan mutuwarsa jami'an tsaron sun tafi da gawarsa zuwa ofishinsa tare da wasu ƴaƴan marigayin guda biyu Abubakar da Shamsuddin sun dai rike gawar marigayin da ɗansa Abubakar bisa hujjar cewa sai dai iyalansa sun sanya hannu a takardar cewar ba za su tayar da maganar kisan a nan gaba ba kuma ba za su faɗa wa 'yan jarida abin da ya faru ba ga dai abin da mai ɗakin marigayin ta faɗa wa filin ciki da gaskiya a wancan lokacin
sunana Maryam Maryam Muhammadu tun da ya faru muna kwance da shi a ɗakin sai ga hasken fitila ta hasko gida wannan akuya sai ta tsinke sai take ta kuka sai fito ya kama ta sai ya daure sai suka kuma hasko da fitilar wannan fitilar da zai kafi su yi magana kawai sai suka harbe shi sai ta ya habu ku fito da ya ce habu dina ne ma sai na fita a guje sai na ganshi gaba ɗaya suna sai na gargaza masa shi a nan kofar gida
ya ra'ayi kin ga raunin da
su rauni ne ban bude ba riga bi ce a jikinsa doguwar riga sai dai jini kawai da yake kwaranya sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kawai suka juya za su tafi sai na ce ya nabi su ina kuka ina za ku kashe shi ku banni da shi ya zanyi da shi gani da ya'ya tabarkan labarai kun banni da shi sai yake ku kai ni asibiti ku kai ni asibiti har sun je shan kwana na bisa a guje ina kuka sannan sai suka dawo ina ya'yan hin ce ga sunan guda biyu sai suka dauke suka tafi da shi kuma yanzu sun je ba su banga wata tashi ba sun hana kuma sun rike min dan na guda da sun ce dan Boko Haram ne ni kuma ba ni abu da mun kiya shi a cikin gidan nan ba na tsaba zaluncin ba daya ba
da kika fito ya kika ga yanayin
su dan kuma ina fadin su a jiki ba ɗan sanda bane wayannan da motar su da motar ita ta juyo suka dau gawar ƴaƴan na suka saka shi a ciki suka tafi kuma ne ma suke su gudu siyar min da gawar su bar shi anan sai kuma da daukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi kuma yanzu gawar sun hana min ita sun rike min yaro
basu ba da gawa
ba har yanzu
akan wani
ma san abin dalilin da suka hana shi tun misali karfe 2 na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa akai na asibiti kafin a ce a dora shi a ga likita an masa aiki ya rasu kuma me yakon su ba mu gawa sun hana
a cikin yaran ki sun rike wani guda daya wasu na zargin sa da me
zargin sa wallahi babu sharri ne ni kuma san ta mama kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe 10 tara ya dawo gida ya kwanta kasuwa anan yake sana'a shi kasuwa sabon da sha uban sa duk gurin sana'a su daya kowa ya ni fitacce ne ba oyayye bane
an dai saki dan margayin Abubakar bayan da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sa baki ya kuma yi alƙawarin taimakawa iyalan margayin wannan batu dai na ɗaya daga cikin batutuwan da filin ciki da gaskiya ke ci gaba da bin sawun su kuma da zaran mun samu sabbin bayanai za mu sake waiwaye shirin. A shekarar 2018 ko mun kawo muku batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filin sa Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar din ke musantawa. To anan za mu taka biriki. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu ci gaba da wannan waiwaye da muke. Yanzu amarajin duk waɗanda aka ji muryoyinsu cike har da Nasiru Adamu Alhikaya. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Aka yi waiwaya maganin mai mutuwa to kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ma'aikatar harkokin wajen Canada ta ce China ta baiwa jakadarta a birnin Beijing damar ganawa da wani ɗan ƙasar Canada wato na biyu kenan wanda aka tsare shi ba bisa dalilin wato bisa dalilai da ba a bayyana su ba. Jakada John McCallum ya zanta da babban ɗan kasuwar Canada Michael Spavo a jiya Lahadi wani biyu bayan da ya gana da wani ɗan Canada da shi kuma yake tsare wato tsohon ɗan diplomasiya Michael Kovrig. Wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Canada ta fitar a jiya Lahadi na cewa jakada McCallum da zai ci gaba da kulawa da Spavo kana zai sake neman lokaci ya je ya sake ganawa da shi. Fadar White House ta ƙara matsin lamba akan buƙatar da take na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin daƙile kwararin bakin haure ko da kuwa hakan zai yi sanadiyar rufe wani bangaren harkokin gwamnati a cikin wannan mako. Babban mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan batun bakin haure Stephen Miller ya faɗa wa labaran CBS cewa za su yi duk ya ƙoƙarin su gina wannan katangan ko da kuwa hakan zai kai a rufe bangaren gwamnati ne domin a kawo ƙarshen matsalolin bakin haure da ake fama da shi a cikin ƙasar. Bayan sa'o'i 24 da samun walwala da komawa ga iyalansu wasu da ake zato mayakan 'yan awarin ƙasar Kabarude sai kira ga shugaban ƙasar da ya bar ya sako 'yan uwansu da ke hannun jami'an tsaro ko kuma ba za a yi zaman lafiya ba a cikin ƙasar. Mabiya addinin Krista kimanin 1,000 ne suka yi addu'a a birnin Yaoundé na godewa Allah da sako waɗannan mutanen waɗanda suke ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi 'yan awarin Kamaru bayan mako guda da shi Paul Biya ɗin ya bada umarni da a yi musu afuwa.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin da rashin kai shirin da ke fadakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki da kuma hujjar to yanzu kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwa ta azziya ga iyalan gidan Shashasha a Kumasi na rasuwar Hajiya Asama'u da aka fi sani da Hajiya Afiruwa surikar Alhaji Garba Ibrahim na Albalad Travel and Tours wanda zai janayizar sa yau da wato janayizar ta yau da safi karfe 10 a gidan Alhaji Garba kusa da Iran Clinic a unguwar Akwatema Accra Ghana. Allah ji kanta mu kuma ya kyautata namu karshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyi
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.